muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina kisa duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau kuma 25 ga watan Satumba na shekarar 2019 zamu tattauna ne akan cin zarafin mata musamman ta hanyar fyaɗe.
Magana boye abinda ya shafi fyaɗe anyowa ne fyaɗe a boye a hana fada yana yawaita al'amarin. Once aka ce yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu cece ku ce da ƙananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su.
Haka yake Yusuf. To muna tafi da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana rahoto akan wannan batu.
To aikin san Amina abokiyar aikin Aisha Mu'azu ta yi hira da wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Sannan idan kuma lokaci ya bamu dama za mu bude layin mu don masu bukata su kira don su bayyana muna ra'ayoyinsu. Lambar dai kamar kullum bata canza ba, ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku gyara zama don jin yadda shirin zai kasance.
Amina, abinda ya kamata mu yi yanzu sai mu dan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da suka aiko mana ta shafin mu na Facebook, inda kin san mun tambaye su muka ce ganin irin abin da ya faru da a jihar Adamawa idan wani inda wani malamin makaranta yayi ma na primary yayi wa ɗalibarsa fyaɗe, wanne mataki kuke ganin ya kamata ɗauka don maga don kawo don ɗauka kansa shi wannan malami. Kuma muka ce idan kuna da wani abu ku turo muna kuma suka tuttura. To yanzu Amina ya kamata ku karanta abin da suka rubuto muna.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga Suleiman Adamu Tanda Reporterscom o da Ilya Usaini Usman Journalist Reporterscom, inda su kuma suka ce yau da gobe a gaskiya ni kam a gani na ya kamata a kore shi daga aiki kawai shine mafita, domin haka ne kawai mafita a kasar mu Najeriya. A tashi lafiya yau da gobe.
To aikin ji shi kuma Muhammad A Amin cewa a kawai ya aure su amma babu saki babu cin zarafin wannan shine abin da ya dace.
Ikon Allah shi kuma
ra'ayi.
To sai kuma Adam Almahdi inda yace ya kamata a hukunta shi daidai da doka. Hanyar kare aukuwan haka shine mata su ringa shiga mai kyau saboda suturan yaran makarantar mu tana buƙatar gyara.
To kin ji shi kuma Abubakar Kawo Girgir cewa yi to ni dai ina goyen bayan 100%. Yake cewa yana goyen baya 100%. Ya dace duk wani malami da yayi wa ɗalibarsa fyaɗe a yanke mishi hukuncin shekaru 30 a gidan kaso, domin idan aka yi haka matukar ana yin irin wannan hukuncin to zaka ga cewar za su guje ma yi ma ɗaliban su fyaɗe.
To shi kuma Abdulrahman Aliyu Balkore cewa yayi hukumomi ne ke da alhakin ɗaukar tsatsauran mataki akan waɗannan bata garin iyaye marasa tunani domin hukunta su akan wannan danyen aiki aika.
To shi kuma Bello Muhammad Tafida cewa yi salami yau da gobe, a gaskiya wannan abin tarne da Allah wadai. Ya kamata hukumomi da abin ya shafa su dauki kwararan matakai ga duk wani wanda ya aikata irin wannan mugun aika-aika.
To shi kuma Isa mai gari gogine Niger, Allah sa na faɗi daidai.
Lallai kam.
Yace ya kamata a hukunta shi da kyau.
To shi kuma Bashir Angazi Kazaure. To Allah yasa ni ma na faɗi sunan daidai, yace ya kamata a shi a kotu ta hukunta shi matukar an same shi da matukar wannan laifin ya tabbata akan shi, sannan a yi masa tara mai yawa da zai iya ya kasance ma ba zai iya biya ba, koko yana nufin ya zama da cewa idan an karbi tara mai yawa har ma ana iya ba ma ita wannan yarinyar da ya
mutu. Wato ta kammala karatunta.
Ta kammala karatunta.
To Yusuf ka karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau. Jama'a mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Masu sauraro yanzu kuma bari mu leƙa jihar Adamawa, inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya hado mana rahoto daga Yola.
Wasu iyaye da kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kenan yayin zanga-zangar lumana da suka gudanar a Yola fadar jihar Adamawa domin nuna fitinsu game da yanayin matsalar da ake shigaba da samu a Najeriya. Alal misali a jihar Adamawa, kamar yadda alƙaluman cibiyar kula da waɗanda aka yi fyaɗe a jihar, wato Health Center, ke nunawa a tsakanin watan Afrilu ne shekarar bara ta 2018 zuwa yau, sama da mata da kuma ƙananan yara 117 ne ma aka yi fyaɗe, kuma kawo yanzu waɗanda ake zargi 12 ne ma kawai aka yanke wa hukunci. Na baba nan ko shine yadda aka samu wani malamin makarantar firamare Mr. Nathan Yusuf da laifin yi wa ɗalibansa mai kimanin shekaru 12 fade, ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin mahaifan ɗaliban da aka yi wa fadin.
Malamin ta ne ya yi rafin ɗinta har ya zama ta samu ciki. Abin da muke kira da gwamnati ta tsaya mana ta bi mana kadinmu ta kare wannan yarinyan. Ba yaron da bai sani ba, ba kuma yarinyan da bai sani ba, ba kuma gidan da baya shiga. So amma wannan ya nuna mana yana da lata sosai yanzu da gwamnati. Muna roƙon gwamnati da ta ɗauko ƙwaƙwaran mataki a irin wayannan malamai, ba ma malamai kawai ba, duk waɗanda suke irin wayannan ayyuka ya kamata gwamnati ta hukunta su ta kuma ɗauki ƙwaƙwaran matakai akan su. Duk abin da hukunci ya kamata ya biya kansu ya kamata doka ta yi hukunta.
To ko wani mataki za a ɗauka a yanzu? Abdullahi Nuruddin da ke zama komandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar, wanda jami'an su ne masu kama malami, ya ko bayyana irin matakin da suka dauka.
Wato abin da ya faru, mun samu bayani cewa akwai wani mai suna Nathan Yusuf. Wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gural Primary School Namtari a Yola South. So muka je muka kama shi da muka ji report na cewa yayi amfani da wata yarinya wanda yake ita ɗalibar shi ce, kuma shekarun yarinyan nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba.
Yanzu me za ku yi da shi?
To yanzu muna nan, Allah ya yarda, muka gama duk binciken da zamu da kuma bincike na lafiyar yarinyar da komi da komi, za mu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
Kamar da bincike na cibiyar kula da waɗannan da lamarin ya shafa, wato Hope Center da ke nan, ci yana cikin kwanakin nan an samu karuwar fyaɗe fiye da 10. Me yake jawo kuma me kuke hukumomin tsaro?
To mu dai muna nan, muna sanya ido, muna ta sintiri, muna kuma kira ga iyayen yara na cewa su kula da yaransu.
Shi ko wanda ake zargin Nathan Yusuf yayi nadamar abin da ya aikata da cewa
naji ba daɗi.
Ko me yasa?
Gaskiya na yi nadama, ka san akwai ne abin da zaka yi, zaka ga kamar zaka abin zai maka daɗi ne, amma daga baya zaka zo kai regretting, kuma yana faruwa a rayuwar mu. Sai kai abin da kamin nan ka zaka kai cewa kai ne.
Kamar wannan ne karon ka na farko, domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba.
A wannan ne na farko.
Yanzu ya kaje a matsayin ka na malamin makaranta, ka aikata wannan abu?
Yallah boy. Gaskiya ban ji daɗi ba. Gaskiya ban ji daɗi. Na yi nadama sosai.
Idan aka wa ƙarka haka ya zaka je?
Ba zan ji daɗi ba. daɗi ban ji daɗi ba zan yi bakin ciki amma bayan da zan yi sai dan yi
ba zaka ji daɗi ba kuma
kai in ka tuna da magana nan nace maka ba akwai abun da zaka yi wanda kana ga kamar zai faranta ma zuciya ne amma daga baya zaka yi nadama da baka yi wannan ba ai na ga maka haka yake faruwa
kaman masu yi wannan hali din naka me zaka ce musu
zan ba su shawara su dena don wannan halin din gaskiya ba shi da daɗi
manazata halayyar dan adam na ku ganin fa akwai abun duba game da yadda ma ake samun ayyukan matsalar fadi Hajiya Binta Khalid Adam wata irfa fituka ce ta kungiyar Alliance for Youth Awareness wato AFWA ta kasa ma dalilan da ke janyo samun yawaitar matsalar fadi a yanzu
dangane da yadda muka kasa dalilan faruwan fadi a cikin al'ummar mu yanzu kusan kashi uku kashi na farko shine ta'amali da miyagun kwayoyi zaka samu duk wa'inda suka zama matasa ne sun fada harkar fadi idan ka bincika zaka samu masu mu'amala ne da miyagun kwayoyi ma'ana yan shaye-shaye kashi na biyu shine zaka samu akwai manyan mutane wa'inda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku yan jarida report din da zaku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi yan yara kanana to idan ka samu mutumin da yau kai shekara 45 50 zuwa sama to yanayin fiadansa yakan zama dalili ne na fadawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara kanana fiade sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na ukun din wayanda su bisa dabi'ar su ta rayuwa mutanen banza ne su duk lokacin da suka gama ce ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babbace ko karama ce kawai haka zuciyar su ta raya musu ya zama sun keta mata haddi to wa'annan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma kashi na farko yan shaye-shaye kashi na biyu manyan mutane wa'anda suke da bukatar duniya suke bin yan tsubbace-tsubbace da bokaye suke dora su akan irin wannan al'amari su yi wa yara kanana fiade sai kuma kashe na uku wanda su dama a cikin al'umma haka suke mutanen banza ne su zaka same su koda ko suna da iyali suna da wannan al'ada gaskiyar magana kenan
to wai ko su matakai kamata ake dauka har ila yau daga Hajiya Bintan
hanya ta farko shine a wayarwa da iyayen yara kai magana boye abin da ya shafi fiade an yi wa ne fiade a boye a hana fada yana yawaita al'amarin saboda su iyaye suna gudun issue na stigmatization once aka ce an fadi yarinya kaza an mata fiade to zaka samu tece kuce da kanana maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su ya sa har ta tsane kanta wannan dalili ne yasa iyaye suke a boye faruwar abun amma idan har za a fito a fada idan aka fada a dauki matakin hukunta wanda ya aikata wannan aikin muna da yakinin cewa za a daina wannan a aiki a cikin al'umma sai mataki na biyu da gwamnatoci su za su yi wannan gwamnatoci su suke da haƙin su yi doka ta musamman akan abin da ya shafi hukunta masu irin wayannan aiki sannan ya zama an jaddada hukuncin an sanar an nuna wa duniya da masu aiki irin wannan ya zama sun dau izina da irin wannan hukuncin idan ba wayannan matakai aka bi ba kusan al'amarin ƙara yawaita yake kullun safiya muna ƙara kiraye-kiraye dukkan gwamnatoci daga matakan mataki na ƙasa zuwa jiha zuwa karamar hukuma ya zama an sanya wata doka a hukumance wanda ya aikata fiade a take kada ma a yi masa wani jinkiri a yanke masa hukuncin da tafi dacewa da shi kusan jan lokaci da tsawaita al'amura shi yake kawowa wani lokaci sai ya gama maganan an zo an shiriritar da shi kuma wannan shi yake sa iyayen yaya ya zama ba su da confidence akan abin da ke faruwa domin idan aka yawaita jan shari'a sai ka ga karshe su iyayen sai su zo su sare musamman idan masu kananan karfi ne yau gobe jibi ba za su iya bibiyan al'amarin har akai ga gaci ba sai dai idan aka samu kungiyoyin sa kai da ya zama suna tsayuwa yanzu akan al'amarin amma idan ba dan haka ba gaskiya al'amarin suna ta yawaita kuma hukumomi suna kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi amma gaskiya matakan da dai ya kamata a dauka shine su iyaye kar su boye idan ya faru a bayyana a nuna wa wa'inda suka aikata wannan abun kuskuren abin da suka aikata idan kuma aka kai hannun hukuma ya zama hukuma sun dau matakin da tafi dacewa akan al'amarin
koma da menene Fata ko shine Allah ya sa mu kefin karfin zukatanmu Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Allah ya riga ran tsaye don mutum wanda ya ci amana kaga amana sai ta tsaye.
Lekane su ta ji wakar wanda ya ci amana
sosai
kuma dai dalibai amana ne
kwana ko magana
amana ne
ai baki sani ba Amina idan kika duba kamar kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka ai dangantaka ma tsakanin malami da dalibi yanda kika san uba ne da ƴaƴan shi sannan kuma magana ma wai harka kalli yarinya harka jima wata abu mai kama da sha'awa za ta shigo saka ai babu shi anan
ni abun ban mamaki shine ana zargin cewa makarantar primary fa
haka ne
matakin farko
to kiji don Allah kuma wannan malami ne uba ne fa
don Allah kwarai
to kin ga dai ai kamata a ce lalle lalle su mahukunta su dauki matakan da duk suka dace wajen ganin an kawo karshen irin waɗannan aika aikan saboda abin da zai baki mamaki Amina akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dama a gurare daban-daban waɗanda ma ba a bayyana su
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Mata
to
Yusuf darajan ka fa mu ne fa
haka yake ai ban da jayayya anan
kwarai
ai baki jama wannan mawakin cewa ya ba ai mu bayin ku ne
haka fa
haka ne
maza bayin mata ne
kwarai da gaske
mu ne iyayenku mu ne masu kula da ku in ba ku da lafiya kuma Yusuf da gaske ne ana ce ai mata sun fi shiga zuciyar babanni
gaskiya ne wannan ani ma na tabbatar da haka saboda in na gaya miki yanzu sai in gaya miki labaran wasu da dama da na sani wanda ƴaƴan su mata sun fi shakuwa da su da uban akan uwayen su mata
amma saboda mu ne masu kula da ku
gaskiya ne
akwai wata kawata za ta yi aure kwanan nan babanta yace shi bai san yanda zai zauna gidan nan babu ita ba
to
don samu
gaskiya ne
to jama'a muna nan muna jiran ga kira nan ku ya shigo
daga garin gwamna to waye muke da shi daga garin gwamna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kai sai kuna tare da Uzair My Heart bakon ji Samina ga jihar Kaduna Najeriya
to mallam Uzair My Heart muna jin ka
a gaskiya wannan majuyi kun tabo mu abin da yake damu na a koda yaushe wannan matsalolin da yake faruwa na maganan fahi ya kamata a ce to gwamnatin Najeriya sai ta dau ni babban mataki ga irin waɗannan mutane suke yi ba mutane faɗe a ce idan an kama su a ce akwai wani hukunci da ake musu mai tsanani wanda gobe idan a ce ma wani ya yi ba zai yi ba ko kuma a ce an yanke musu wani giran firimi na shekara kamar 30 wanda duk iya idan wani yana ma sha'awa ma ya yi kaga ba zai yi ba wannan shine ra'ayi na da Kauzeri Barhat bakon sani na kajiyar Kaduna Najeriya.
To kin ji ra'ayin shi kuma Uzair My Heart.
Ga kuma nan wani kira na shigowa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga wani jiha? Ba gajiya daga wani jiha?
Daga Adamawa a karamar hukumar Gwik.
Daga Adamawa ya sunan malamin.
Sunan Abubakar daga Adamawa a karamar hukumar Gwik.
To malam Abubakar, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na
yau? Gaskiya akan lamarin magana faɗin nan mu mun fi son idan gwamnati ta kama haka a ɗaukar ƙwaran mataki akan lamarin don saboda zai hana waɗansu ɓata gari su dinga yin wannan lamarin to wannan shine ra'ayi na cikakke
To mun gode kwarai da gaske.
To Amina, muna da kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Muna magana da Aliyu Ahmed Balan.
To Malam Aliyu, muna jin ka.
Wato wannan issue da yake faruwa na dangane da maganar yanka din nan, wato akwai sakaci na hukuma. Wato sakaci shi ne wanda kaga mutum an tabbatar ya aikata laifin nan da an je kotu, sai ga lawyer na zuwa na kare shi.
Ai, kowa ne yake da wannan yancin a kare shi, a bashi uzuri.
Kwarai. To amma baka ganin su kansu al'umma suna da nasu gudunmawa?
To gudunmawa ga al'umma shi ne yanda suka kama suka bayyanar aiki. Sannan ma abinda ba su koyewa. Kuma ta tsaye hukunci yanda ya dace.
To masha Allah, wannan ra'ayin naka kenan.
Mun gode. Har yanzu dai daga jihar Adamawa ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Salamu alaikum, salam.
Ya sunan malamin?
Alhaji Salisu Garba.
To Alhaji Salisu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina wato game da shi wannan faɗe da ake yi din nan. Gaskiya kamata ɗauki mataki.
Waɗanne irin matakai za ka bada shi?
Kamata ake su malamai din, shi wato kamar shi ba wai malamai kaɗai ba, har zuwa dai waɗanda yake mata sun san cewa wannan ba mai kyau ba. Ko ba haka ba? Yana da kyau mutum ya kiyaye, ko ba haka ba ne. Amma duk wanda ya zama ya tsinci kansa a cikin wannan hali din, addu'a irin da farko.
To shi.
Amma ya kyautu gwamnati ta ɗauki matakai. Shi ne abin da ya kamata cikin jama'a.
To inda ka saurari rahoton mu za ka ji. To kaman dai layi ya go. Oh, kana tare da mu. Ya ce ya san cewa abin da ya bai dace ba. Ba ka gani ya kamata a daga mishi kafa wannan karan?
To ai sai san wato idan aka ci daga gaba din shi ne wani zai samu hanyar da shi ma zai ce zai aikata. Gara hukunta ne in aka yi da aikata din.
To mun gode kwarai da gaske.
Ina gobe wani zai mai da hankali a kai.
Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin
nan. Amina, bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, Malam Musa, muna jinka.
Dakta, barka da yammaci, bana fatan kuma koma gida lafiya.
Malam Musa ni fa. Dakta, kawai dan dakta muka ziyara.
Ina miki barka da yamma kuma. To ai dakta din ya kawo mana kaya ne na 19, to kin ga ai dole mu godiya.
A'a, to ni ma ina nan hanya kenan.
Malam Musa za ta ce kai kanuna wariya kenan.
A'a, ba nuna wariya ba. Gaskiya muna godiya ga wannan kafa ta biyo, kuma a matsayina na shugaba damun a wannan masu kiran waya na Najeriya, to muna godiya. Gaskiya muna jinjina, ko muna fatan Allah ya ƙara muku lafiya da kwanciyar hankali, kuma Allah ya taimaka. Gaskiya mun ji daɗi ƙwarai da gaske.
Masha Allah.
To
dangane da wannan maudu'in, karaji na.
Muna jinka.
Yawwa, to abin da ke faruwa gaskiya tsakani da Allah ba a hukunta wanda suke irin wannan al'amarin na faɗe ne kaman a Najeriya. Inda a ce ana tabbatarwa da idan aka kai su gaban jami'an tsaro suna tsayawa kan cikin ƙarfin su hukunta duk wanda ya wannan al'amari, to wallahi ba za a samu irin wannan ba. Amma kiri-kiri za a ga an kama mutum wai sai a kai shi police station, maimakon su je wai saka da an ce wai a'a sai su ma wai zargi yake, wai a ba duk abin ba zaka ga tafi a zargi ne. To ga irin wannan abin shi yake sa gaskiya ana sa hasala al'umma. Kuma gaskiya idan gwamnati ta bari har al'umma suka rika daukan hukunci a hannunsu, to za a yi gaskiya abin da bai dace ba. To muna fatan dai gaskiya za a rika irin wannan, ana daukar nauyi, kuma ana tabbatar da cewa ana daukar hukunci ga duk wanda ya irin wannan abu.
To mun gode.
Malam
Musa. Lallai.
To yanzu kuma ga wani kira na shigo mana. Salamu alaikum.
Yaje
kamar dai layi ya goce.
Ya tsinke lallai.
To kaga magana da Malam Musa yayi, wato sai ai ta ce zargi, musamman ma idan zan ce waɗanda akwai ɗan shekaru.
Sosai.
Amma na maganar yaran nan yana ta damun hankali.
Eh, kwarai ai.
Abun ban tsoro ne sosai.
Sosai, to ai dole ne ta da hankali, Amina, kin san an ce yara manyan gobe.
Kwarai. Ga wani kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sannu Malam, ko zaka gabatar mana da kanka?
To sunana Abdullahi Laki Funtuwa daga karamar hukumar Funtuwa cikin jihar Katsina.
To Malam Abdullahi, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
To a gaskiya irin wannan abubuwa da ke faruwa, gaskiya babu dadi a ce wanda zai koyar da tarbiyya a ce yana lalata tarbiyyar mutane. To sai dai matsala da ke faruwa, so da za ka ga wanda za a kai mai hukunci akan wanda ya laifi, sai ga shi ma magani ma yana aikata, koko bai ba damuwa da abun ba, shi ke sa masu yin fasa da yana ƙarshe ma a je an kama mutum an kai shi ga hukuma a je an so shi.
To kaman dai layi
shi ya tsinke. To amma dai har yanzu dai muna nan a jihar ta Katsina. Wake magana?
Yusuf Aliyu Arande, barka da rana.
To barka ka dai.
Sunana Usman Manika ne, Rorot Kuntuwa.
To muna sauraron ka Usman.
To ni dai a fahimta ta a dukkanin in ana so a kawo wannan matsalar tattaɗe ga ƙananan yara musamman ma a makaranti. To wani mataki ne wanda dole sai malaman su kan sun ji tsoron Allah. Ganin galibi abin da ke faruwa shi na wannan ne ma ya bayyana. Amma ana yin ire-iren waɗannan a kowaɗansu makaranti. Waɗansu ma makarantun ma da ma malaman ake yi yesu-yesu. To don haka da kowa da ya ji tsoron Allah. Saboda idan an ce an hukunta wannan, to lokacin shi kuma wani zai tsiri. To muna fatan dai malamai su ji tsoron Allah don wannan amana ce Allah ya ba su.
Kwarai.
Wanda iyaye sun kawo yaransu don su koya musu tarbiya kuma su kasance su ne masu bata su. Wanda kuma muna gani idan aka tafi a haka rayuwa za ta ƙara gurbata. Wanda ganin a yanzu ma ana ɗan samun matsatsalu a makarantu musamman na mata. Wanda suna yin irin wannan luwaɗi ɗin. To dukkan wani abu ne wanda malaman ke koya musu. To muna fatan dai malaman dai su ji tsoron Allah. Domin gobe kiyama za su tsaya.
To mun gode Malam Musa, Malam Usman Manika. To a kin ji maganganun shi.
Kwarai ya yi magana mai muhimmanci. Ga wani Muhammad Awwal Doka Dawa. Shi kuma ya ce ɗaurin rai da rai ya kamace shi don ya zama darasi akan masu niyyar aikatawa.
To lallai to aikin ga dai wannan wani abu ne wanda hukumomi su suka san abin da ya dace. Kuma wannan ra'ayoyinsu ne suke bayyanawa wanda muna fatar zai kai ga kunnuwan su hukumomi don ɗaukar matakan da suka dace a game da wannan. To muna da
kira.
To jihar Niger, wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai yankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
Gaskiya muna muku godiya game da ainihin wannan kokarin da kuke muna kowane lokaci na ainihin bayyana ra'ayoyinmu.
Masha Allah.
Sannan gaskiya hakikanin gaskiya a duniyar musulmi yau game da ainihin hukunci za a yi hukunci da ake bangaren zina abu ɗaya ne wanda aka bari shi yasa kowane lokaci ake yawan aikata ta. Da Allah ya hukunci. Ana yin hukunci na Allah da Annabi wanda yake da aure ya kasance idan ya yi ta a kashe shi wanda kuma baya da aure a mai buloli kamar da Allah ya faɗa. Ana yin wannan hukunci to insha Allah za a samu wannan sauƙin.
Ta mun gode.
Saboda haka muna shawartar ainihin alƙalanmu musamman musulmi da musulmi idan hakan ta kasance a ta a musu hukunci daidai da yadda addinin musulunci ta shirƙa mana. Amma ba fa wannan hukunci aka ɗauka ba fa to kullum abin sai zai ci gaba.
To Malam Ibrahim muna godiya.
Sannan Amina Buhari Auna ina miki barka da aiki. Wani lokacin nika shigo Auna amma ban san gidan nasu ba.
To masha Allah za a sanar da kai Allah kai. To muna godiya. To kin ga shi ba ai magana da yace shi watan yana ganin rashin bin shari'ar musulunci shi yasa wannan abun yake ta ta'azzara.
Wanda ya kamata a yi wa shari'a ba.
Kwarai.
To masu sauraro sai dai ku haƙuri ba za mu samu kawo hirin Aisha da wannan mai fafutukan kare dajin haƙƙin mata ba.
Ai sai su bi mu bashi. Kin ga ai Allah ya kai mu wata rana.
Ila sai mu ci gaba da wannan maudu'in kenan.
Kwarai da gaske, kwarai.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Tian tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa Dakta
Yusuf Aliyu Harande.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.